أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Ƴan uwan musulmi, tare da ku muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahaliccin kowa da komai, wanda ya halicce mu, ya rayar da mu, ya ba mu lahiya, ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa namu masu tarin albarka, darussa wanda muke fahimtar da kawunanmu da kuma al'ummanmu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita. Muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace da kyakkyawar fahimta din da kuma samun ayyuka wanda za su jawo mu samun yarda shi da samun gidan aljanna da yarda shi bi haqqi Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Alhamdulillah ƴan uwa, yau gashi har mun kawo cikin darasi na 116 inda muna nan cikin bayanin abin da ya shahi rihi annabta. Me yasa Allah ya rihi annabta? Mun yi bayani da kuma ɗauke wasu shubuhohi waɗanda suke iya jawo matsala dangane da abin da ya shahi rihi annabta. Sannan mun zo ne yanzu musamman cikin bayanin sirri. Ko menene sirri na rihi annabta? Me yasa Allah subhanahu wata'ala ya rihi wannan saƙo nashi mai muhimmanci? Me yasa ya rihi? Menene sirrin yin haka? Mun ce a nan wurin ne malamai suka shiga bayani cikin gano sirri amma a hankalce, saboda ba a da sirri takamaiman sirri wanda ya zo a cikin ruwayoyi, ma'ana a cikin addini kenan. Yanzu an shiga cikin gona ta hankali, ana lalabe a ga an samo menene amsa game da bayanin sirri, game da bayanin sirri rihin annabta da Allah ya yi. To anan ne muke son mu kawo kenan malamai har guda uku mailmanta waɗanda sun shaƙo ilimi dangane da abin da ya shahi tunani kuma da kuma addini wanda suke da shi. Kenan ga tunani ga kuma riƙo da addini da ke gare su. Duk da dai ba muna nihin nazariyar su ba ita ce kenan tunani wanda ake so kuma wanda aka karɓa, a'a, muna son mu yi mu kawo su ne sannan mu yi ishara don mu san cewa akwai masu tunani, amma kuma a lokaci guda mu gane meye matsayin tunani ɗin a ɓangaren addini. Shin za mu iya yarda da bayanin da suka yi na gano sirri na rihi annabta ɗin, za mu iya yarda da shi koko a'a? To a nan wurin shi ne ake fara kawo wani wanda ake ce ma Iqbal Lahori. Mun ga sunan shi cikin darasi wanda ya gabata. Shi wannan bawan Allah da yake ya samu wasu fahimta da ya ɗauko daga cikin falsafa na mutanen Garba, kenan mutanen Turawa, irin falsafa su wadda ta saba mu addini. Shi yasa shi wannan bawan Allah sai tunanin shi me ya bada dangane da gane sirri, sai yake cewa wai sirrin rihi annabta saboda asalin wahayi gariza ce. Mun yi bayanin me gariza, bai kai a yau sai mun canye lokacinmu cikin bayanin gariza. Muka ce gariza kamar sama mutum son wani abu da Allah ya yi. To kamar haka nan Allah ya samu shi son wahayi, wata gariza ce, tana iya ta jaye, ba laihi ba ne don ta jaye. Shi yasa ake cewa saboda haka nan kenan ita wannan gariza ɗin za ta jaye. Me zai zo a matsayinta? Hankali. Hankali shi sai mayeta, sai zamanto shi ne zai kammala sa'ada da wadata ta ɗan adam. Tunda daman wahayi da ya zo don ya tabbatar da wadata ga ɗan adam ne a nan duniya da kuma ran lahira. To yanzu idan ya jaye aka rihe wannan wahayin, me zai zo? Don hankali ne a bashi dawar ɗin shi. Kenan sirrin rihe annabta saboda wata gariza ce aka rihe, yanzu a kawo hankali a madadin shi. Shi zai ci gaba da gaya ma ɗan adam ga yadda za a yi ka samu abun kwarai, ga yadda za a yi ka kai ga halaka. Wannan shi ne ita ce nazariya wadda Iqbal Lahori ya kawo. Alhali lokaci guda ya manta da cewa, dida shi musulmi ne, sirri na aiko annabawa menene? Bukatuwar ‘yan Adam ga wannan annabawa ɗin. Dole mutane su zo su yi ruku’i gaban annabawa, su saurara musu, su bi abin da suka zo da shi. Saboda Allah shi ya yi kowa sanin halitta ta ɗan Adam, shi ya halice shi, shi ya san alherin shi, sa’adar shi, wadata shi. Saboda haka nan sai ya hango annabawa su ne kaɗai za su iya su zo su gaya ma wannan bawan Allah ɗin, su ce mai ya kai wannan ɗan Adam ɗin. Ka lura, Allah subhanahu wa ta’ala yana nihin wadata da kai, yana nihin alheri da kai. Saboda haka nan ya halice ka, saboda haka nan yake so ka yi kaza, ka yi kaza, ka yi kaza, ka yi kaza. Wannan shi ne zai baka samun damar ka ci riba a wannan duniya ɗin, kuma ka samu wani babban rabo a ranar lahira. Dole sai da annabawa. Kenan bayiwa a yi tsammanin wai yanke wahayi saboda a ba hankali daura ɗin shi ne. In haka ne dama ai akwai hankali tare da mutum. Akwai hankali da mun tare da mutum. Tun lokacin da Allah ya halicci mutum, hankalin shi yana tare da shi. Me yasa bai iya gane komai? Sai in hankali ya tafi, sai in wahayi ya tafi, sannan zai iya zo ya gane wasu abubuwa. Wannan akwai dan mamaki, akwai alamar tambaya. Tare da cewa zan ba da babban amsa wanda za mu iya gane sosai da kyau. Amma a yanzu za mu kawo shi ma tunanin wani. Wani malamin, wani doktor, ana ce mai doktor shari'ati, shi ma a nan wurin ya yi kama da irin tunanin shi wannan Iqbal Lahori ɗin. Amma sai dai bambancinsu, saboda shi wannan doktor shari'ati yana bin mazhabi ne na shi'a, to ya kasance tunanin shi sosai ya rabu da tunani irin na mazhabin shi'a, sai dai yana da nashi kuma kuskure shi ma. Amma yanzu mu biyo mu ji shi me yake cewa. Yana cewa ni na yarda da tunanin Iqbal Lahori, na yarda da shi, amma sai dai abinda yake son ya sanar da mu yace shi lokacin da hankali zai ɗauka nashi aiki wani lokaci ne, yace lokacin da Imam Mahdi ya shiga ɓuya, lokacin da Imam Mahdi ya shiga gaiba, kenan lokacin da ya ɓace yanzu ba a san inda yake ba. Don kusan Imam Mahdi yana da ɓoyewa guda biyu da ya yi, akwai ƙarama akwai babba. Akwai ƙarama wadda yi, akwai babba wadda daga ita har yanzu bai ƙara bayyana ba. Kenan ƙarama wacce bayan wani lokaci ya sake dawowa, amma babba da ya ta yi har yanzu bai dawo ba, shi yasa aka ce mata ma babba, saboda har yanzu fatar zamanin da ya bada har yanzu ba a gan shi ba yana da yawa. To yake cewa wahayi wani lokaci zai ɗauke, ko lokaci ne ya ɗauke hankali ya shiga nashi aiki, ya ce lokacin da Imam Mahdi ya shiga wannan gaiba ɗin babba, a wannan lokacin ne yake cewa kenan hankali dole ya kama nashi aiki. Suna ganin dai hankali yana da nashi muhimmanci, har ma suna ganin wai shi dama hankali bai iya ya bada amsar da suke son su bada, wai hankali bai iya ya zo da aikin shi lokacin da wahayi yake. Shi yasa sai in wahayi ya tahi, kuma ai ya yanke ma'ana, sannan shi hankali zai fara nashi aiki. Amma ba wai ana nihin ba lokacin da hankali yake aiki wahayi ba aiki, a wahayi ma yana nan, ayoyi suna nan, komai da komai kuma suna aiki. Amma kenan hankali yanzu shi ne ke da babban daur, shi ne ke da babban aiki da wazifa. Shi wannan shi ne tunanin shi wannan doktor shari'ati. To sai yanzu mu kawo tunanin wani malami na uku, wanda shi ma shahararren malami ne, ana ce da shi Ayatullah Mutahhari. Wannan babban wani mai tunani ne shi ma aka yi a lokacin shi. Shi a nashi bayani, a nashi ra'ayi, da nashi kuma bincike na karatu, sai yake cewa sirri na rihe annabta da Allah subhanahu wa ta'ala yi, yace saboda abu guda uku ne masu muhimmanci. In muka koma ba baya, yace tun addinai da suka wuce, yace saboda addinai da suka wuce suna da matsaloli guda uku. Suna da sauyi da suka samu, kenan littattafai na addini da suka wuce akwai sauyi da aka samu, an yi ta ƙarawa da ragewa, ba a bar su yadda Allah subhanahu wataala ya aiko su ba. In ka ɗauki littafin Annabi Musa ne ko littafin Annabi Isa ne, dukansu sun samu matsala, an samu canji a ciki, tarihi ya nuna haka. Ya ce wannan ɗaya kenan, mu riƙe wannan. Zai zo da cikakken bayani me yake son ya ce. Kenan da farko dai mu sani addinan da suka wuce sun samu matsala a cikin littafansu. Sannan na biyu, ɗan Adam da hankalin shi bai iya gane abin da yake bai kyau gare shi, bai iya gane. Bai iya gane hakikanin abin da ake so gare shi. Na biyu kenan, sai na uku, ɗan Adam tunda bai iya gane kuma yana buƙatar a zo mashi da bayani, a isan mashi da saƙo. Yana jiran wani saƙo wanda zai gaya mashi yaya ne zai kai ga wadata ta wannan duniya ɗin da lahira, yaya ne zai kai ga dacewa. Yana buƙatar wannan abubuwa har guda uku. Saboda haka nan, saboda wannan abubuwa guda uku, sai Allah ya aiko wahayi. Shine Al-Qur'ani wanda ya zo ta hanyar hannun Annabin Rahma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa wannan littafi da ya zo sai gaba ɗaya Allah ya tsare shi gaba da baya. Wani ƙari ko ragi bai shigowa cikin shi, yana nan daram yadda Allah subhanahu wataala yake so. Wani bai isa ya zo ya ƙara ba, ko ya ƙara za a gane shi. Saboda haka nan kenan, saboda Al-Qur'ani ya kasance tsarkakken littafi wanda babu ƙari ko ragi a cikin shi, duka komi na Allah ne. Kenan a wannan lokacin muna gane cewa komi wanda Allah subhanahu wataala yake buƙata na wahayi ya saukar da shi. Yanzu kenan ɗan Adam duk zai biya mishi buƙata. Abin da yake so Allah ya mishi bayani na ganewa da wadata ina ne take, a wace hanya take ta wannan duniya ɗin da lahira, Al-Qur'ani ya ishe shi. Shi yasa ya ce shi shahidu mutahhari, tun lokacin da Al-Qur'ani ya sauko aka aiko Annabin Rahma da shi, wahayi kenan aka rihe annabta, an rihe annabta tun wannan lokacin. Daga nan ne aka rihe, tunda yazo aka rihe annabta. Kenan wani ba zai zo ba da sunan wani annabi, tunda yanzu komi za a turo ma wannan annabin, kuma Allah zai kiyaye wannan littafin. Wannan shine sirrin rihe annabta. Kenan asalin sirrin mine ne? Saboda Allah ya yi alƙawalin zai rihe littafi, zai kare littafi na Al-Qur'ani, ba za a samu matsala ba kamar yadda aka samu ta littattafan da suka wuce. Saboda haka nan kenan komi ya haƙƙaƙa, ya tabbata a wannan lokacin ana iya kenan a rihe annabta ba tare da wata matsala ba. Saɓanin wa'ancan, in aka ce yanzu an rihe, to littattafan sun samu matsala, mutum bai iya gane komai, hankalin shi, ƙwaƙwalwar shi ba ta iya gane mashi ina ne hanya ta ƙwarai. Sannan yana buƙata a mashi tawdihi, a mai bayani, ya mi zai mai bayani alhali an rihe annabta. Kaga dole kenan a sake turo annabi, alhali shi kenan a lokaci guda muna gane menene sirrin da Allah ya kare littafin nan nashi, wannan na Al-Qur'ani. Lokaci guda kuma muna gane sirrin rihe annabta a magana kenan ta wannan shaidu mutahhari. To mu sani cewa ba wai su kaɗai bane malaman da suka yi bayani kan sirri na rihe annabta, ba su kaɗai bane, akwai malamai da dama. Bayuwa wannan lokaci namu ya bada dama. Sannan mu sani wasu ma suna ganin ba wai lalle bane wannan duk nazarin da aka kawo ya kasance ya karɓa. Saboda asalin gane sirri, ana cewa haƙiƙanin gane sirri bai yiwa mu gane ta hanyar wai shi hankali ɗin. Hankali bai isa ya ganar da mu ba. Wannan wani abu ne wanda suke ce ma wai ta'abbudi ne. Allah shi ya san haƙiƙanin rihe sirrin annabta da yi. Na'am, kamar yadda muka ce shahidu mutahhari ya ɗan kusantar da mutane zuwa gane gaskiya. Amma haƙiƙanin rihe annabta mine ne? Sani na ga Allah. Allah shi ya san haƙiƙanin rihe wannan annabta da yi. Amma mu sani cewa in muka zo fagen ilimi muna iya ba masu tunani gaskiya kamar irin shi Shahidu Mutahhari yadda ya bayani. Daidai wannan lokacin ne muke kawo ƙarshen wannan darasi namu, sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kai mu za mu kawo shibohi da aka ɗan tarihi cikin irin wannan babin kuma mu bada amsa a kansu insha Allah subhanahu wataala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.